Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfila Hashim Kumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin. Na daren ranar Asabar 25 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa wasu mata a yankin Talibari na Jamhuriyar Niger sun dage da ayyukan noman rani don yaki da karancin abinci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Albarkacin wannan wata mai alfarma da muke ciki za mu kawo muku nasiha daga malamai. Amma fa duk wannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum alaikum barkanku da daren yau. Ga cikakkun labaran duniya. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai ziyara Ghana a ranar Lahadi daga cikin wani rangadi da za ta kai kasashe uku a nahiyar domin inganta dangantakar Amurka da nahiyar. Duk da cewa Amurka da Ghana suna da dangantaka na kud da kud wanda ya samo tushe tun shekarar 1977, yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin Ghana da China yafi wanda yake tsakanin Amurka da Ghana. A shekarun da suka gabata, China ta inganta dangantakar kasuwanci tsakaninta da Ghana. Ranar talata ne aka asasa wani ginin ma'aikatar waje da yawan kuɗin sa ya kai dalar Amurka miliyan 2 a Ghana, wanda China ce za ta dauki nauyin biyan waɗannan kuɗaɗe. Accra, wacce take fuskantar tabarbarewar tattalin arzikin kasar ta mafi muni cikin shekaru, tana shirin tattaunawa da Beijing domin sake duba tsarin bashin da take binta na dalar Amurka biliyan 1.7. Sai dai kuma wani ƙwararre a Ghana ya ce bata gani, wato ita Ghana bata gani, ba za ta gani wani ƙwararren riba da za ta samu daga wannan aikin da China za ta yi ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya gana da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta wayar tarho, inda suka tattauna batun faɗaɗa alƙawarin tekun Maliya. Ukraine bata samu tayin sasanta tsakani daga China ba, ko kuma tayin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Shugaban New Ukraine ya sanar da kamfanin labaran Japan News. Kamfanin dillancin Associated Press ta ruwaito cewa shugaban mayakan Wagner Group Yevgeny Prigozhin ya ce sama da tsofaffin masu laifi 5,000 ne aka yi wa afuwa bayan da suka amince da daukan alkawarin aiki tare da kungiyar sojojin hayar Rasha domin yakar Ukraine. Fafatawar da aka kwashe tsawon watanni 7 ana a Bakhmut shine yakin da yafi da aka fi dadewa ana gwabzawa. Kana dakarun Rasha da ke wurin sun mamaye garin da ke daga wurare uku. Wani mai magana da yawun bakin ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa a yau Asabar cewa gwamnatin Amurka tana sanar da rahoton 'yan Amurka 2 da suka ɓace a ƙasar Haiti bayan da kafafen labarai suka ruwaito cewa an sace wasu ma'aurata 'yan Florida. An sace Abigail Toussaint da Jean Dickens Toussaint, dukansu masu shekaru 33 da haihuwa a duniya a kusa da babban birnin ƙasar Port-au-Prince, inda aka tsare su na tsawon kwanaki a bisa bayanan wani gangami da wata mata ta kaddamar ta intanet wanda ta ce tana da dangantaka da su. A bisa rahoton CNN, ma'auratan sun kaiwa wasu danginsu ziyara ne, sannan kuma suka halarci wani biki a yayin da aka kama su a lokacin da suka hau motar safa, a cewar makusantan nasu. Wata kungiya mai sa ido akan yaƙe-yaƙe ta ce an samu karuwar yawan mace-mace a sakamakon barin wuta da Amurka ta kai don maida martani bayan wani harin da aka kai Syria wanda ake zargin sa hannun Iran. Kungiyar da ofishinsa yake Burtaniya, wanda ke sa ido akan kare haƙƙin dan adam a Syria, a yau Asabar ta ce harin da Amurkan ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutum 19 wanda ya haura mutane 14 da kungiyar ta ruwaito da farko. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta maida martani mai zafi domin kare Amurkawa bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari a gabashin Syria wanda ake zargin akwai hannun Iran a harin da aka kai. Da yake jawabi a yayin wata ziyara a Canada a jiya Juma'a, Biden ya ce Amurka ba ta neman rikici da Iran, amma kuma a shirye take ta kare al'ummarta da ƙarfi. Daga karshe zanga-zangar tashin hankali akan sauya dokar barbarin aiki a Faransa ya kai ga dakatar da ziyarar Sarkin Burtaniya King Charles na uku zuwa kasar a jiya Juma'a. Lamarin da ke nuni da karuwar rashin tsaro da matsalolin siyasar da shugaban Faransa Emmanuel Macron yake fuskanta. Shugaban na Faransa ya haramta rikicin da ya barke na baya-bayan nan cikin dare yayin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma ta yi sukan yadda ƴan sanda suke amfani da ƙarfin tsiya akan mutanen da ke zanga-zangar a baya-bayan nan. An yi shirin cewa ziyarar Sarki Charles na farko zuwa kasar zai bayyana yadda dangantakar Faransa da Burtaniya yake murmurewa. Yan sanda sun kama sama da mutane 450 a ranar Alhamis a bisa alƙaluman ma'aikatar cikin gida.
Aisha Ma'az kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Niger wasu matan jihar Talibiri sun dage da ayyukan noman rani da nufin bada gudunmawa a yaƙi da talauci da samar da wadatar abinci da kare ƙananan yara daga cutar tamuwa mai nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Hukumar sabon da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran hukumomi ne ke tallafa wa waɗannan mata. Da kayan aiki tare da ba shawarwarin da za su taimaka wajen cimma burinsu da ƙarshen wannan tafiya. Wakilin muryar Amurka a Mai Solomon Barma ya aiko da ƙarin bayani.
Ƙauyen Satara da ke ƙaramar hukumar Sumiri na daga cikin garuruwan da mata suka dage da ayyukan noman rani a jihar Talabiri, yankin da ya fuskanci gardamar damana a shekarun baya-bayan nan. A wani lokacin da matsalolin tsaro suka tilasta wa ɗumbin mutane ficewa daga matsugunansu na asali. Watanni kaɗan bayan shiga wannan aiki a ƙarƙashin wani shirin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya, kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ɗin shi matan na ƙauyen Satara, kamar yadda kakakinsu Zango Sanda ta bayyana lokacin da wani ayarinmu na 'yan jarida ya da Zango.
Adan bi mulad mizi adan tunu so din da kirguse du haure no
tace inda aka waye gari dan adam ya mallaki abincin da zai ci ko karin kumullo ko abincin rana da na dare babu abin da ke faranta masa rai fiye da wannan
tomorrow da hare wallahi bar mai yanta
haka kuma ta wani bangare noman rani hanya ce ta samun kudaden shiga a cewar wannan mata
kai dai a wannan lokaci ta mata ayoyin da ibon ai duzan bir iyaya.
A lokacin damana, tumatirin jika 37 na seda daga cikin amfanin da na samu ta dalilin garkar nan. Wani lokaci idan yara suka dawo daga makaranta za ka ji suna cewa an buƙaci su kai littattafan karatu ko biro da dai makamantansu. To idan baka da shi ya za ka yi, amma yanzu kai tsaye muke ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa na karatun yara.
Zan ka zuruka na ine mukan da kai ya ine mukan da bitko.
Jami'ar kungiyar ONG Karkara Jamila Umaru na daga cikin masu bindigigin wannan shiri na taimakawa mata a karkara.
Wannan garin da muke yanzu ban bataka musu taimako. Kuɗin nan da suka sayar shi suke sayan shinkafa da shi suke sayan hatsi da wani mai.
A ƙauyen Sonance dake jihar Talabiri ma mata na fafutukar yaƙi da ƙarancin abinci ta hanyar noman rani, inda a ɗaya gefe haɗin kan matan da ake kira Mama Lumiere ke ba da gudunmuwa a yunkurin murƙushe cutar tamowa.
An koyar musu yayin da za su yi ma yaro garin koko da yake gina jiki, wani abinci da wani abinci ya kamata su gama su ba ɗan yaro da ya kai wata 6.
Wannan shiri abu ne da hukumar WFP ta ƙullo da shi a shekarar 2014 da nufin dafawa gwamnatin Nijar a yunkurinta na neman hanyoyin sassauta wahalhalun jama'ar wannan ƙasa. Jami'a a reshen ofishin WFP a Nijar Madam Rafaela na daga cikin jagororin wannan shiri.
On a ciblé 250,000 bénéficiaires en 2014 dans 600 villages.
Tace mutane 250,000 da ke zaune a ƙauyuka 600 ne muka yi wa rajista a shekarar 2014 domin su amfana da wannan tsari. A yau shirin ya ƙara faɗaɗa zuwa mutane miliyan guda da 800,000. wato kauyuka 2000. Tsari ne wanda muke la'akari da matsalolin da al'ummomi da kansu ke bayani akai, sannan kuma su fadi abinda suka fi bukatar ganin hukumar farm ta yi a matsayin mafita. Bayanai sun yi nuni da cewa hekta 100,000 na kasar noma ne ke mutuwa a kowace shekara a Nijar, yayin da a kowace shekara uku da mana kan zo da gardama a wasu yankunan kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta, a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin voahausa.com da shafin mu na Facebook, Twitter, Instagram. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin tambayoyin dimbin masu sauraron mu kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin, ayyukan ibada da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba kansu, da kuma fa'idojin goman ƙarshe da dai sauransu. To idan dimbin masu sauraron mu na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na farko na ansoshinku.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance, kuma daga cikin fa'idojin sa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kamar yadda Abdullah ibn Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar, baya ga tauhidi wato kadaita Allah da bauta da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, da tsaye da sallah da bada zakka da aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan. To kaga fa'idan sa shine wanda duk yayi shi, da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki kuma yayi da'a. Sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance, ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi, kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani mai girma, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yin azumi yana kara mutum tsoron Allah, sannan kuma yana kara sanya mishi tunani wanda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci, kuma yana da abin da zai ci, to sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi, babu abincin kuma babu halin su ci abincin. To amma duk waɗannan wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi, to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah, domin Allah madaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi, don haka in yana da hali kaga dole zai yi tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji. Sannan kuma dole zai yi kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah, saboda ga damar da zaka ci ka sha ko da boye ne, amma ka ji tsoron Allah kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa. To kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance. Sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam, zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci, duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci, shi wannan ba abinci ba matsalar sa bane, dan haka zai ta cin abin da yake so ya ci. To wasu abubuwan da mutane ke ci, watakila zaka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka. To amma da azumi zaka ga mutane sun koma cikin lafiya,
hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza, to zaka ga cewa in suna azumi wato jikin su ma yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu. Kaga wannan ita ma fa'ida ce. Sannan abubuwa da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya duka wajen yin su, to kada ya zamana kawai yana barin cin abinci da abin sha, wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa, amma su zama wani banza. Allah ya sauke. Daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya kara waladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma, shine mutum ya lizinci karatun Alkur'ani, ma'ana ya karanta shi da kansa, ko ya dauki littafin Qur'ani din, ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Qur'ani, ko kuma ya zama yana halattan guraren da aka kebe don karatun Alkur'ani, shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada, shi ma abu ne da ake bukata. Sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha din, ya zama yana yawaita ainihin wato zikirori, ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astaghfirullah, da kuma yawaita hailala la ilaha illallah, da kuma yawaita neman gafarar wato kamar yadda muka faɗa, kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci, ta hanyar ainihin wato kyauta, ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi, ko da da dabino ne, ko kuma da kayayyakin marmari ne, ko kuma ko da ruwan sha ne, to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka. Wannan muna magana akan yinin azumi kenan. Sannan kuma a daren azumin har yanzu, ma'ana wato inda ya yi bayan an sha ruwa, tun daga bayan sallar isha har zuwa alfajir taketo, to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare, ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi ga sallar tarawihi ko kuma tahajjud, to akwai bukatar shi kansa kuma don kara inganta alaka tsakanin shi da mahallicinsa ya ware ko da minti 10 ne ko minti 20 ko minti 15 cewa yayi wa Allah alkawarin cewa zai keɓe wannan lokaci ya yi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka, wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani, ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah, yana kaskantar da kansa, yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki, to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci. Sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu, na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da basu dace ba, kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya, ko kuma yawan ta yi da mutane, ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne, ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zuntansa, duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su. Sannan kuma mai azumi ko da a ce takalasa aka yi da fada, to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai fada ba don shi mai azumi ne. Sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar dora masa duniya aka, ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi, kuma dama ce ya samu. Wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan, Allah bai kaddara ba, to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa, to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde, lokacin da aka zo aka sha ruwa duk an mance da wannan, saboda haka mai azumi ya daina yin raki, sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai, kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa. Sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai. Sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba, dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shi ne, na farko mutum ya zamo musulmi ne, baligi ne wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace, sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba, sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba, sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba. To waɗannan su ne azumin nan ya zamo dole a kansu. Amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya, kaga azumi bai zama dole a kansu ba, kuma ko da musulmin ne ƙananan yara ba su balaga ba, mazansu da matansu, shi ma azumi bai zama dole a kansu ba, koda kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba daya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take dauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in kai azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikin ta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nono nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan bata ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono to ruwan nono zai kafe to ita ba wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma koda an samu ma wacce za a rinka biyan ta da rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din mutum ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya dauke in ya dauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka sannan haka nan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin nan yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyaye ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azuminmu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin kwanaki na goma karshe a cikin azumi Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tunda sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa sabar duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ودمعنا لله من سوكت الشيء القرآن سوكان فرقو دبعت أنسى دقلوه المحفوظ زوى سمن دنيا أتكين در الليلة القدري مي كساني كومي سند كي مي الليلة القدري
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da producer mu Salamon Abu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla a gaida malam Ibrahim yanzu kuma sai yi nasiha daga bakin malamai albarkacin watan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa musulmai sunana Ibrahim Muhammad Fadl limamin masallacin Galadimawa nan Amsco Estate nan birnin Tabaya Abuja. Abin da nake so in jawo hankulan mu ƴan uwa musulmai shine falala na wannan wata mai albarka wata mai girma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ingantacce hadisul qudusi yake cewa dukkan aiki na dan adam aiki wato zai koma gare shi ladan Allah ta'ala idan mutum yayi sai a bashi goma zuwa har 700 ana nan nan ka masa amma azumi wannan na Allah ne subhanahu wa ta'ala ubangiji shine zai sa kayya da shi saboda haka don mai yin azumi to azin azumi din nan sila ne tsakanin bawa da ubangijin sa sannan kuma azumi din nan ya tara nau'i na hakuri gabaki daya hakuri wajen da'a ga Allah subhanahu wataala hakuri wajen sabon Allah subhanahu wataala sannan kuma hakuri wanda Allah ta'ala ya kaddare ka da shi saboda haka watan alqur'ani watan salloli watan sadakoki watan da mutun zai nafilfili watan da mutun kullun gara ba sa yake ce farkon sa rahma sakiyar sa tuba karshen sa intar da mutun daga wuta so Allah subhanahu wataala sa mu dace saboda haka mu ribance wannan wata kar a ce wannan watan sha wuce ba a gafarta mana ba ba intar da mu daga wuta ba sau da mutane suna azumi ci da sha barin ci da sha amma azumin bai kai ko ina ma'ana bai tasirin tuwa da shi dan kasancewa mutun yana yi ne da jahilci mutun yana yi ne al'adanci mutun yana yi ne ba tare da ya san muhimmancin sa ba kawai shi bari ci da sha wannan shine a wurin sa yin azumi to duk wanda ya dauki wannan azumin ba zai tasirin tu da shi ba domin azumi yana tasiri ga mutun duk lokacin da an ce azumin ya zo har kai azumin ya wuce to alamun cewa ayyukan bawa karbabbe shine ayyukan sa zai canju irin kafin zuwa azumi kamar kariya ko yi da mutun ko annamimanci ko ayyuka na asha duk gabaki da za su takaito idan aka ga bawa irin wannan to alamun cewa azumi yayi tasirin tu da shi saboda haka mu yi azumi tare da ikhlasi mu yi azumi tare da cewa ubangiji subhanahu wataala ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka mu duk kuma da addu'a lokacin da muke bude baki sannan kuma goma na karshe akwai daren Lailatul Qadr dare ɗaya ne wanda in mutum ya samu to kana ibada na shekara 83 dare ɗaya ne kaga wannan duk garaba sa ne Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya samu azumci wannan azumin mai albarka Allah ya sa Allah subhanahu wataala ya zama ibadun mu wato ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da nake so in fadakar da mu sunana Ibrahim Muhammad Fadl cibi imam na masallacin Galadima wannan Amsko Abuja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to madalla Allah ya saka da mafificin alkhairi yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da labarai amma a takeice
to takeicen mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai ziyara Ghana a ranar Lahadi daga cikin wani rangadin da za ta kai kasashe uku a nahiyar domin inganta dangantakar Amurka da nahiyar duk da cewa Amurka da Ghana suna da dangantaka na kud da kud wanda ya samo tushe tun shekarar 1977 yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin Ghana da China ya fi wanda yake tsakanin Amurka da Ghana kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya gana da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta wayar tarho inda suka tattauna batun faɗaɗa alƙawarin tekun Maliya Ukraine bata samu tayin sasanta tsakani daga China ba ko kuma tayin ganawa da shugaban China Xi Jinping shugaban na Ukraine ya sanar da kamfanin labaran Japan News wani mai magana da yawun bakin ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa a yau Asabar cewa gwamnatin Amurka tana sanar da rahoton ƴan Amurka biyu da suka bace a kasar Haiti bayan da kafafen labarai suka ruwaito cewa an sace wasu ma'aurata ƴan Florida an sace Abigail Tosiant da Jen Dickens Tosiant dukansu masu shekaru 33 da haihuwa a duniya ne a kusa da babban birnin kasar Port-au-Prince inda aka tsare su na tsawon kwanaki a bisa bayanan wani gangami da wata mata ta kaddamar ta internet wanda ta danganta da ma'auratan ta kaddamar A bisa rahoton CNN ma'auratan sun kaiwa wasu dangin su ziyara ne sannan kuma suka halarci wani biki a yayin da aka kama su a lokacin da suka hau motar safa a cewar makusantan nasu. Wata kungiya mai sa ido akan yaƙe-yaƙe ta ce an samu karuwar yawan mace-mace a sakamakon barin wutar da Amurka ta kai don maida martani bayan wani harin da aka kai Syria wanda ake zargin sa hannun Iran. Kungiyar da ofishin sa yake Burtaniya wanda ke sa ido akan hare-haren da dan kare haƙƙin bil'adama a Syria yau Asabar ta ce harin da Amurka ta kai yayi sanadiyar mutane 19.
To madalla masu raro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai a kance da mu da karfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wannan sabon shirin kafin mi salwa muna mika sakonta aziya ga Alhaji Garba Suleiman madakin Samanaka bisa da tsogoggon sa Hajiya Amina Tanimu Allah ubangiji ya jikanta ya gafarta mata idan kuma ta mata so isa mu cika da imani kamar ko da yaushe za yi zuwa shafukan mu nanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu yanzu amaradin Aisha Ma'azu ta ni gabatar da shirin sai kuma baba ya koma kiri da ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum